garba-garba ce dai wanda yake magana a taron manema labaru ya ce wani da bai shiga zaben ba mai suna Mubarak Bello ne ya samu nasara a kotu. Yar da ba tare da jinkirin kammala shari'a ba hukumar zabe ta mika masa sheda yayin da kakakin majalisa Femi Bajabiya Mila ya rantsar da shi. Sai da ya ce ya garzaya kotu inda ta yanke hukuncin soke nasarar farko ta Bello har daga bisani ma da umurtar biyar duk kuɗin da ya karba a matsayin wakili a majalisar. Duk da samun nasarar da tinkarar kakakin majalisa Femi Bajabiya Mila dan ya rantsar da shi abun ya ci tura. Sai da ya ce kakakin ya ce wani hadimin shugaba Buhari ne ko fadar Aso Rock ne suka hana lamarin yiwuwa.
Bayan ministan shari'a ya rubuta wa kakakin majalisa a rantsar da ni, sai kakakin majalisa ya ce in kawo oda daga kotu. Kuma na garzaya na je kotu na kawo. Ina kawo oda don a rantsar da ni, kakakin majalisa ya ce Sarki Abba mai yi wa shugaban ƙasa Baba Buhari hidima ya ce kada a rantsar da ni. To shi ne dalilin da kaga har yanzu ba a rantsar da ni ba, amma ina nan in kama kafa ta nan in je ta nan kuma ina samun shawarwari daga wajen lauyoyina domin mu samu mafita.
Da yake amsa tambaya ko martani kan dambarwar, mai taimakawa shugaba Buhari kan labaru Garba Shehu ya ce san fadar ba ta da hannu a zargin.
Don mutum miliyan 3-4 da suka wuce ma ya yi wani babban taro da ɗan jaridu har ya faɗi sunan wani abokin aiki na, ya ce wai wannan shi ya ce fika ka da rantsar da shi. Mu ba mu zaton su fika zai kaskantar da ofishinsa har ya karɓi mai daga wajen wani ganda ba. Da shi yanzu yana kiran ko Garba Shehu da shi a ciki shi ke a'a ba ni da hannu a ciki shugaban ƙasa bai da hannu a cikin matsalarsa.
Ambata sunan Sarki Abba da ya tuntube ka ba su da wani tasiri ko kuma ba su shafi fadar shugaban ƙasa ba.
Kamar da na faɗa a daga idan shari'a za a duba ko tsarin mulki, Sarki Abba mai matsayinsa a cikin wannan abin ba masauki abu ba. Shugaban ƙasa shi kansa bai da hurumi ya keta abin da kotu sai.
Lauyan Cede wato Barista Abdulhamid Muhammad ya ce a yanzu suna bin matakan shari'a ne da zai kai ga yiwuwar cafke kakakin majalisar da jefa shi gidan yari.
Za ta ma iya ba da umarnin Inspector General na Police ko Commissioner of Police na FCT ko da yana zaune a ce a kamo shi domin a kai shi taraba. A ji kuma meye dalilin kimbin wannan doka. Kotu tana da ƙarfin haka, tana da ƙarfin ikonta. Aka ce an yanke hukunci akan a kamo shi. Dole ne a aiwatar da kamowa. Wanda kuma aka aika bai kamo ba, shi ma sai ya kasance shi ma za a lalubo shi domin a kama shi, domin kuma a hukunta shi.
Wato dai duk yadda aka kai ga rashin bin doka, kotu dai tana nan da ƙarfinta za ta iya ɗaukar mataki.
Kotu tana nan da ƙarfinta, to amma yau a Najeriya mun kai wani hali ne wanda yake su hukumar zartarwa. Al'amura suna tafiya amma babu wasu matakai da ake ɗauka. Wannan maganar da ake yi ai an ce daga fadar gwamnatin tarayya. Wannan abubuwa ya samu asali.
Wato rashin rantsar da waɗanda suke nasara a kotu a Majalisar Dokokin Najeriya ba wani bakon abu ba ne. Nasiru Adamu Hikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.